A yayin rawar daji ta haɗin gwiwa da aka yi wa lakabi da Operation Talitwa da ke nufin ƙawance a harshen Gurmawa, wanda suka gudanar daga ranar 2 ga watan Afrilu zuwa jiya Litinin 25 ga wata ne, sojojin Nijar da na Burkina Faso suka yi nasarar fatattakar 'yan ta'addan da aka kesa cewa sun haura 100, yayin da wasu 40 da ake zargi da haɗa kai da 'yan bindiga suka shiga hannu. Sannan askarawan kasashen biyu sun yi nasarar ragargaza kayayyaki da dama da suka hada da bindigogi da motoci da sinadaran hada bom na gargajiya, lamarin da ya sa babban kwamandan rundunar mayakan Nijar Janar Salisu Modi da takwaransa na Burkina Faso suka yi tattaki zuwa sansanin sojan haɗin gwiwar da aka kafa a garin Dori domin jinjinawa baradansu saboda gamsuwa da wannan jan aiki. Kodayake soja biyu sun rasu, wasu biyu sun jikata. To koya masu fashin baki ke kallon wannan galaba da sojoji suka samu, Mustafa Abdullahi masani ne akan sha'anin tsaro.
Yana gwada mu mai lalle kasashen wanda abin ya sha'awa in sun gama kai a ci nasara. Na kariba lecture da kuma kaga nan ma ka gani ai wannan gungun kasashen yana ta cin nasara. Tun na imani lalle in dai har kasashen wanda abin ya sha'awa kowa ya kawo nashi gudunmawa, lalle za a ciyo kan abu.
Dumbin sojan ƙasa ne kowace daga cikin ƙasashen biyu ta girke domin wannan aiki da ya gudana da gudunmuwar sojan saman da suka rika yi wa sansanonin 'yan bindiga da gudan wuta, a cewar wannan sanarwa wacce ta ƙara da cewa an kama galan-galan na man fetur da motoci da makamai da dama. Shugaban ƙungiyar farin hula ta Kadet Son Allah Dambaji na mai nuna farin cikin samun wannan nasara.
Abubuwa ne waɗanda ga tabbatar mana da cewa ko gobe ruwa suna maganin dauda. Ba mu da fargaba in dai da haraka ce zuwa jami'an tsaron a ƙasar Nijar. In dai an ba su makamai, an ba su abubuwan da ya kamata, domin ka tsammanin ƙasashen mu so za mu suna isu kare su ba sai mun koma muna cewa sai mun kawo su so za mu juya a ƙasashen mu.
Wannan aikin kakaba ya ba da damar buɗewa jama'a hanyoyin kai da kawo a tsakanin garuruwan yankin da abin ya faru ta ɓangaren Nijar da Burkina Faso, lamarin da ya saka walwala a zuciyoyin al'ummomin da abin ya shafa. Mustafa Abdullahi na cewa wannan wata hujja ce da ke nuna mahimmancin samun haɗin kai a tsakanin fararen kula da jami'an tsaro a yanayin da ake ciki a yau.
Shi ƙaryar soji kashi 25 ne cikin 100, shi ne ya kamata a yi iko mai inganci, ya kamata kuma a wayar ma da 'yan ƙasa kai in sun ga wani abu wanda ba shi ba su ba gwamnati rahoto. Ya kamata a ba 'yan ƙasa ruwan sha, ya kamata a ba 'yan ƙasa abinci, duk dai abu na ci gaba ya kamata gwamnati ya yi shi. In gwamnati ya yi aikin shi, su ma 'yan ƙasa za su ba da nasu gudunmuwa wa ga matsalar da ake cikin Allah da ta zamanto tarihi.
Yankin da Burkina Faso ke makwabtaka da Nijar wani wuri ne da aka bayyana a matsayin mafi haɗari da tashin hankali sanadiyar yawaitar aika-aikar 'yan bindiga, inda ake bi gari gari ana karkashe mutane ana kuma datse hanyoyin zirga-zirga don farwa matafiya. Dalilin kenan hukumomin tsaron kasashen biyu suka haɗa gwiwa don tsara wannan aiki da ya ba da damar ragargaza sansanonin 'yan bindigan da bayanai ke nunin sun ƙetaro ne daga arewacin Mali a wani lokacin da Faransa ta fara kwashe tarkacenta daga ƙasar sakamakon rashin gamsuwa da haɗin gwiwar da gwamnatin Mali ta yi da kamfanin sojan hayar Rasha, wato Wagner. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.